This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Hawwa Sharif tare nake da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki a cikin shirin na yammacin yau Asabar 6 ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai.
Hukumar samar da abinci ta duniya ta gargadin cewa yakin Sudan na fuskantar barazana haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya. A ƙarshen makon nan ne ake sarin zuwan wakilan Amurka da Isra'ila a birnin Al-Kahira domin sake matsakaimi na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Daga nan za a ji cewa jami'an Ukraine suna ƙara ƙulla alaƙa da ƙasar India, suna neman more tattalin arziki tare da fatan kawar da babbar ƙasar daga alaƙar ƙud-da-ƙud da abokiyar gaba ƙasar Rasha.
Kanin labaran kenan. Idan shirin ya shiga Najeriya za ku je da 'yan ƙungiyar Shi'a wato almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki suka gudanar da zanga-zangar marawa Falastina baya kan yakin da ake yi a Gaza a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Zanga-zangar dai mai taken Kudus ta gamu da fushin jami'an tsaro musamman a Abuja da Kaduna.
Irin wannan taro da wannan gangami shi muke iya yi, da kamata a ce yanzu mun aika da gudunmuwa ta kaman dala biliyan 1 mu aika ma 'yan Falastinu su ci abinci su gyara gidajensu.
Za kuma a ji cewa yayin da al'ummar musulmi ke dab da kammala ibadar azumin Ramadan, aiwatar da shirin gwamnatoci na ciyar da mabukata a cikin wannan watan na cin karo da kalubalen zargin almundahana, inda ake tuhumar wasu daga cikin jami'an gwamnati da hannu. Irin wannan zargin ne da ya sanya gwamnan jihar Jigawa Umar Namadi ya dakatar da guda daga cikin kwamishinoninsa tare da bada umarnin gudanar da bincike domin gano yadda aka yi. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Kamar kowace Asabar, yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Muna kuma tafe da tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma fa duk sai bayan Sarfila Hashim ya karanto labaran duniya kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Yayin da take gargadin cewa yakin Sudan na fuskantar barazana haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya, kuma samar da abinci ta duniya ta faɗi jiya Juma'a cewa a ƙarshe ta yi nasarar shigar da kayan abinci da ake bukata yankin Darfur mai fama da rikici a karan farko cikin watanni. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ayaribi ne suka tsallaka kan iyakar ƙasar Chadi zuwa yankin Darfur a ƙarshen makon da ya gabata, ɗauke da tallafin abinci mai gina jiki ga mutane kimanin miliyan 4 a arewaci da yammaci da kuma tsakiyar Darfur. Ta ce an amincewa aikin da aka dade ana jinkiri bayan tattaunawa masu tsawo da aka yi na sake buɗe hanyoyin ayarin motoci bayan da sojojin Sudan suka soke izinin gudanar da hanyoyin jin kai daga Chad a watan Fabrairu. Lenny Kinsley, jami'in sadarwa na World Food Program na Sudan, ya ce ayyukan kan iyaka daga Chad zuwa Darfur na da matukar muhimmanci wajen kaiwa ga al'ummomin da yara da ke mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. A ƙarshen makon nan ne ake sarin zuwan wakilan Amurka da Isra'ila birnin Al-Kahira domin sake matsakaimi na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da musayar fursunoni a yakin da ya shafa kusan rabin shekara. Gabanin tattaunawar, shugaban Amurka Joe Biden ya rubuta shugabannin kasashen Masar da Qatar wasiƙa inda ya buƙace su da matsa lamba kan Hamas da ta amince da kuma mutunta yarjejeniyar, in ji wani babban jami'in gwamnatin ƙasar a daren Juma'a. Amurka da Qatar da Masar sun shafa tsawon watanni suna tattaunawa a bayan fage domin sasantawa da za ta kai ga musayar waɗanda aka yi garkuwa da su da fursunonin Falastinu, amma ba su kai ga cimma buri ba tun bayan tsagaita wuta da aka kwashe mako guda ana yi a watan Nuwamba. Fadar White House ta tabbatar da cewa za a gudanar da shawarwari a ƙarshen wannan makon a birnin Al-Kahira, sai dai ba ta yi tsokaci kan rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka na cewa daraktan hukumar leƙen asirin CIA Bill Burns zai halarta ba, tare da shugaban leƙen asirin Isra'ila David Birney da Prime Minister Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani da kuma jami'in leƙen asirin Masar Abbas Kamel. A ɗaya bangaren kuma jiya Juma'a sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa yara na mutuwa a Gaza saboda yunwa da rashin ruwa, kuma ana buƙatar samar da hanyar isar da agajin ceton rai cikin gaggawa. Lokacin da aka rufe ƙofofin shigar da agaji ana buɗe ƙofofin yunwa, Antonio Guterres ya shaida manema labarai. Ya ce yayin da ake shirin cika watanni shida a yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a ranar Lahadin nan, hanzartawa girman bukata da rashin mutuntawa na yakin na nuna yakin a matsayin ɗaya daga cikin rikice-rikice mafi muni ga fararen hula da ma'aikatan agaji da 'yan jari'a da kuma ma'aikatan lafiya. Ya sake nana ta yin Allah wani da harin ta'addanci da Hamas ta kai kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba, da kuma kiran da ya yi na a saki dukkan mutanen da Hamas da sauran ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ke rike da su ba tare da wani sharaɗi ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sir Filin zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Abuja, babban birnin Najeriya, inda 'yan kungiyar Shi'a almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki suka gudanar da zanga-zangar marawa Falastina baya a yakin da Isra'ila ke yi a Gaza a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Zanga-zangar mai taken Kudus ta gamu da fushin jami'an tsaro musamman a Abuja da Kaduna. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya da cikakken rahoto.
Yan Shi'a maza da mata rike da kwalaye na adawa da matakan Isra'ila kan Gaza sun yi maci kan tituna da gefen babban masallacin Abuja, suna nuna bukatar dakatar da yaki a Gaza. A katsina jagoran harkar musulunci wato IMN ta Yan Shi'a Sheikh Yakubu Yahaya ya ce iya matakin muzaharar za su iya dauka don mara baya ga Falastinawa, amma da sun samu ne da sun wuce nan.
Irin wannan taro da wannan gangami shi muke iya yi, da kamata a ce yanzu mun aika da gudunmuwa ta kaman dala biliyan ɗaya mu aika ma 'yan Falastinu su ci abinci su gyara gidajensu. Ya kamata a ce dukkan taronmu nan mun yi kuɗi-kuɗi, mun tara kamar dala Amerika biliyan ɗaya mun aika musu, in so samu ne.
A tarihi dai shi kansa shugaban na IMN Sheikh Ibrahim El-Zazzaki ya bullo da ranar ta Kudus da nuna goyon bayan 'yan Shi'a masu mubaya'a ga Iran ga Falastinawan da suke ganin Isra'ila na tauye musu haƙƙi.
Taro ne na farko irinsa don tunawa da ainihin waƙen Kudus. Ga dukkan alamu a nan ƙasar mutane suka riga ɗauka tamkar al'amarin Kudus wani abu ne da ya shafi Larabawa ko ya shafi al'ummar musulmi ko ya shafi ƙasashe biyu, Falastinu da Isra'il. Amma al'amarin ya wuce haka, al'amarin ne da ya shafi bil'adama da duk mai mutunci da son gaskiya da amana.
Mai bishara a Kaduna Fasto Yohana Waidi Buru na daga masu marawa tarukan Kudus baya.
Maganan Kudus ba karamin wuri bane, ga addinai guda uku. Na farko addinin Yahudu, addinin Krista da kuma addinin Musulunci. In kuma ga addinin Musulunci, in an bi diddigi abin sosai, to 'yan Shi'a sun fi doki zurfin maganan Kudus sosai kamar yadda Yahuda suke doka. Shi yasa zafin ya kira wannan matsayin. To ga musulmai, Imam Mahdi ya zo tun ba Imam Mahdi ya bayana da Isa alaihi wasallam, to wurin kenan za su sa wannan rikici.
Akalla dai an jefa yaki mai sa kwalla ga masu muzaharar a Kaduna da tattara sassa a Abuja don kada lamarin ya kai ga inda ba a tsammani. Gwamnatin Najeriya ta haramta ayyukan na IMN zamanin gwamnatin Buhari. Ba mamaki dawowa daga jinya da Sheikh El-Zazzaki kwanan nan daga Iran ya zaburar da 'yan IMN kan ayyukan muzahara. Ba kamar yadda ba 'yan IMN kalla an ci tsohon shugaba Buhari a muzahara ba, wannan karo ba su ce ƙofan kan shugaba Tinubu ba, duk da sun ɗora alhakin matsin tattalin arziki a Najeriya kan ƙa'idojin bankin duniya. Gwamnatin Najeriya na ta ɓangaren na mara baya ga dakatar da buɗe wuta a Gaza da kuma musamman tallafawa fararen hula. Duk da kan lamarin siyasar duniya tana sara, tana duba bakin gatari. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Nasiru Adamu da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga sarfi da ci gaban labaran duniya.
Masu lura da al'amuran yau da kullum na nuna damuwa cewa za a yi amfani da kayan agaji ta hanyar da ba ta dace ba, karkasin shaban shirin agajin jin kai na kasar Thailand a kasar Myanmar da yaki ya dade ita saboda rawar da kungiyar agaji ta Red Cross ta Myanmar ke takawa wacce ta bambanta da kungiyar agaji ta Red Cross ta kasa da kasa. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya sun ce fadan da aka yi tun bayan juyin mulkin watan Fabrairun 2021 ya raba kimanin mutane miliyan 2.4 da mahallansu, kuma kashi 1/4 na fuskantar barazanar karancin abinci a kasar mai mutane miliyan 54. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce mutane miliyan 18.6 na bukatar agaji. Ana zargin sojojin Myanmar da aikata laifukan yaƙi na ganganci da laifukan cin zarafin bil'adama a yaƙin da suke yi, kuma masu bincike sun kiyasta cewa sun kashe dubban fararen hula. Kungiyar kasashe 10 na kasashen kudu maso gabashin Asiya sun amince da kudirin Thailand na samar da hanyar jin kai don isar da kayan agaji zuwa Myanmar ta Thailand a watan Janairu da ayarin motoci trailer 10 na farko dauke da fakitin agaji 1000 na abinci da ruwa da suka tsallaka zuwa Myanmar a ranar 25 ga watan Maris. Garin Mesot da ke kan iyakar kasar Thailand, inda kungiyar agaji ta Red Cross ta mika kayan ga takwarta ta Myanmar. Jami'an Ukraine suna kara kulla alaka da kasar India, suna neman moriyar tattalin arziki tare da fatan kawar da babban kasar da ke yankin Asiya daga alakar kud-da-kud da abokan gaba na Rasha. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ziyarci India a ranakun 28 da 29 ga watan Maris. Ziyarar farko don babban jami'in diplomasiyya Ukraine ya kai a kasar cikin shekaru 7. Kwanaki kafin haka, shugabannin kasashen sun yi magana ta wayar tarho. Babban aikin ziyarar Kuleba, jakadan Ukraine a India Oleksiy Polishuk, ya ce a wata hirar murya Amurka shine maido da babban haɗin gwiwar siyasa. Bangarorin sun amince cewa babban jami'in India zai halarci taron zaman lafiya na duniya da aka shirya a wannan bazara a ƙasar Switzerland da nufin tallafawa ƙasar Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madallah yanzu kuma sai ta dama tumbin giwa jihar Kano a Najeriya, inda wakilinmu da ke can Mahmud Ibrahim Kwari ya rawaito mana yadda gwamnan jihar Jigawa ya takawa ɗaya daga cikin kwamishinonin sabirki bisa zargin rashin gaskiya a shirin ciyar da mabukata abinci a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Ga Mahmud ɗin da ƙarin bayani.
Cikin wata sanarwa a jiya wadda sakataren gwamnatin jihar Jigawa Bala Ibrahim ya sanya wa hannu gwamna Umar Namadi, ya bada umarnin dakatar da kwamishinan ciniki da masana'antu Aminu Kanta saboda zargensa da hannu wajen almundana a tsarin aiwatar da shirin gwamnatin jihar na ciyar da mabukata a wannan wata na Ramadana. Kwamare Salisu Masge Gumel, guda ne cikin jagororin kungiyoyin cigaban al'umma, yana bibiyar yadda gwamnatin jihar ta Jigawa ke aiwatar da wannan shiri nata na ciyar da al'umma la'akari da ɗaruruwan miliyoyin naira da gwamnatin ta keɓe wannan tsari.
Tsarin ya yi a takarda, amma babu proper accountability a cikin harkar. Yanzu za ka zo ka ba mace wake kwano 10, gero kwano 10, shinkafa kwano 10, amma babu wani mutum da zai zo shi ya tabbatar da wannan waken kwano 10 an dafa shi, wannan shinkafar kwano 10 an dafa ta. Baya da wannan, kai bendo ɗin da zaka kai kayan, babu wani mutum da zai zo ya tabbatar maka da cewa ka auna wannan kwano 10-10. Sannan na uku, akwai cushe, zaka ga cewa kamar an ce a yi santa 10, sai ka ga a gari an zo an yi santa 10. Yanzu misali mu a Gumel nan, irin akwai bendo da ya karu wanda sauran bendo ne za su haɗa kuɗi-kuɗi kawai su bashi a matsayin ribarsa. Kaga babu checkmating kenan a cikin harkar.
A jihar Kano ma da ke makwataka da Jigawan, irin wannan badakala gwamnan jihar Abba Kabir Yusuf ya gano a tsarin ciyar da mabukata na gwamnatinsa a cikin wannan wata mai alfarma. Kimanin naira biliyan 2 ne gwamnatin ta keɓe wa shirin. A wata ziyarar bazata da gwamnan ya kai ɗaya daga cikin cibiyoyin ciyarwar, ya nuna rashin gamsuwa da nau'in abincin da ake baiwa talakawa.
Mai girma gwamna ya zaga da kansa ɗaya daga cikin cibiyoyin da ake gudanar da wannan aiki, kuma ya ga abin da ake yi ba daidai da yadda ya bada umarni ba, wanda hakan tasa ya dauki matakin cewa dole ne a canje wannan tsari ne da ake cewa
wani zai zata cewa gwamnati zai dau mataki ne akan waɗanda suka karye wacan ka'ida.
Wannan wajibi ne, tunda wannan magana ce ta mai girma gwamnati da idan sai je gani ba labari aka bashi ba.
Sanusi Bature da wakin Tofa kenan daraktan yada labaru na gwamna Abba Kabiru Yusuf. Yanzu dai kusan makonni biyu kenan da suka shude, har yanzu babu labari dangane da irin matakin ladaftarwa ko akasin haka da gwamna Abba Kabiru Yusuf ya dauka akan waɗanda yace suna yi masa zagon ƙasa a wannan tsari na ciyarwa. Dr. Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi ne akan harkokin gwamnati da kuma lamuran yau da kullum yayi tsokaci.
Kamar yadda gwamnan Jigawa ya bayani, bincike zai biyo baya, to za mu iya cewa sai an saurari menene rahoton binciken kafin a yanke hukunci. Watakila ba mamaki shi ma na Kano din shirin da aka ji ko yana da nasaba da bincike da ake yi akan al'amarin, to kuma za a iya cewa yana nuna ta'azzara ne na al'amarin cin hanci da rashawa da almundahana, musamman a abubuwan da ya shafi ayyukan gwamnatoci gaba ɗaya. Shi cin hanci da rashawa dai dama abu ne da yake mara kyau, amma musamman waɗannan ɓangarori da ake ganin guri ne ma da ake sa ran mutum zai ɗauki na aljihunsa ya bayar domin samun lada, domin fanar da al'umma.
Wannan zargi na almundahana a tsakanin jami'an gwamnati a Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fama da ƙalubalen tsadar rayuwa a sassan ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
An gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto. Kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koyaushe ake ra'ayi, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Ana shirin gudanar da bukin makon kiyaye hatsara a duniya, wanda za a gudanar a cikin sabon wata, wato watan Mayu da ke kamawa. Amma kafin nan, bari mu duba wani labari daga Najeriya. A yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan ci gaba da aka samu na jirgin kamfanin Apis na farko, wanda ya jigilan fasinjoji zuwa London akan farashi mai sauki daga naira miliyan 1,200,000 zuwa 300,000. Masu kamfanin shirya tafiye-tafiye na bayyana yakinin cewa akwai yiwuwar farashin tikitin kamfanin Apis ya yi tasiri wurin kawo sauki a sauran kamfanonin tafiye-tafiyen kasashen waje da suke takurawa 'yan kasar nan da muguwar tsada ba da jimawa ba. Wakilin sashen Hausa daga birnin Abuja, Halima Abdulra'ub, ta binciko mana game da wannan batu ga kuma rahoton da ta hada mana.
A yanzu dai farashin tikitin karamar kujerar tafiya da dawowa, wato economy class na kamfanin Lufthansa daga birnin Lagos zuwa London, kuma London zuwa Lagos na kan kudi $1,902, kwatankwacin naira miliyan 2,282 idan aka canja dalar akan naira 1,200. Sai kamfanin British Airways daga Abuja zuwa London akan naira miliyan 2,500 zuwa sama, tashi daga Lagos zuwa London kuma naira miliyan 2,931 sama. Sai kamfanin Egypt Air daga Kano zuwa London akan naira miliyan 2,396. Shi kuma kamfanin Air France daga Lagos zuwa London akan $1,235, kwatankwacin naira miliyan 1,481, wanda ya yi kusan saukin da kamfanin Apis ya samar na naira miliyan 1 zuwa miliyan 1,300. Wannan matakin na kamfanin Apis dai yayi wa 'yan Najeriya da dama dadi, banda wasu matasa da suka yi ta korafe-korafe akan kafofin sada zumunta game da kalar tufafin da ma'aikatan cikin jirgin suka sanya, wanda bai yi wani tasiri ba, in ji wani mai amfani da dandalin X mai suna Afolabi, da ya ce abin alfahari ne da ya biya kasa da naira miliyan 1,300 zuwa London. Jagorar kamfanin shirya tafiye-tafiye na 712 ta yi matukar farin ciki da cigaban da kamfanin Apis ya samar.
Sunana Hadiza Danu, ni ce CEO din kamfanin shirya tafiye-tafiye 712 Travels da dake Abuja Nigeria gaskiya ba abin da zamu ce wa APC sai dai godiya lalle muna alfahari da su muna tunkawo da su sun yi abu da ya kamata suka karyar da farashin zuwa Ingila daga Nigeria da zake gani farashin na da tsada sosai yana tafiya daga miliyan 3 zuwa miliyan 4 for economy yanzu kuma price din da zaka biya for business class kenan so an sa wa mutane sauki kuma za su ƙara ba students dalibai kenan 15% off daga kuɗin tickets din so gaskiya sun samu mana sauki muna fatan wa'ansu jirage su ma su fara zuwa wa'ansu kasashen kinga in muna da carriers daga Nigeria sosai da suke zuwa wa'ansu kasashen wa'annan international carriers za su daina exploiting din mu yanzu in kin duba in ba tafiyan da ya kama dole ba mutane ba su cika wani tafiya ba so wannan abin da APC suka yi ba karamin kyauta sa mana suka yi ba karamin kokari suka yi ba da suka samu wa matafiya sauki
a nasa bangare kwararre a fannin sufurin jiragen sama kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam baba Yusuf ya ce
wato maganar fara hada-hadan daukan matafiya daga Najeriya zuwa London da jirgin APC suka fara ɗan kwanakin suka wuce da kuma tunanin kalubale da za su fuskanta daga bangaren ko gwamnatin Ingila ko kuma ma'aikatocin jiragen sama na Ingila din abin da nake gani shine gwamnatin Najeriya dole ita ma ta dau mataki na kokarin tallafawa kamfanin jiragen APC ganin cewa ba a ci zalunta ba kuma ba a nemi a dakile yancin mu a matsayin mu na Najeriya da kuma yancin jirgin APC game da yarjejeniya dake tsakanin Najeriya da kasar Ingila akwai abin da muke kira bilateral air agreement wanda yake yarjejeniya ne na haɗin kai da taimakawa juna na harkar hada-hadan jiragen sama wanda mafi yawanci za a ga cewa mu muna yin abin da ya kamata ga su kasashen waje amma su ba sa yi yawanci sukan dakile jiragen harkar hada-hadan sufurin sama yana tafa da cikas da yawa shi yasa ita wannan yarjejeniya ta ba sa ta zamanto ana yin ta dan a samu saukin al'amura tsakanin kasashe su kuma APC ina kira gare su su kokari su tabbatar cewa sun yi abin da ya kamata da duk wasu dokoki da aka kafa kar a tsallaka dan da zarar sun tsallaka ko da dan daƙiƙa ne za a amfani da shi a dakile su ko a kawo musu tsaiko
a yanzu dai kamfanin APC ya kuma yi wa ɗaliban Najeriya dake tafiya Burtaniya ta jiragen sarari na musamman da ya kai kaso 15 cikin 100 Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
so madalla a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto A ranar 10-14 ga watan Mayu wannan shekara ce za a gudanar da bukin makon kiyaye hatsara ta duniya. Bukin makon na kiyaye hatsara ta Majalisar Dinkin Duniya yana gudana ne a duk watan Mayu kowace shekara kuma Majalisar Dinkin Duniya ce ta sanar da ranakun da za a yi a wannan shekara. Kamar yadda na faɗa a farko, daga ranar 10-14 na watan Mayu za a gudanar da wannan biki. An fara bukin makon shekarar ne a shekarar 2007 ba a sake yin sa ba har sai shekarar 2013 kuma ana yi duk bayan shekaru biyu tun daga wannan lokaci har zuwa shekarar 2019 wannan buki gangami ne na musamman na duniya da ake shiryawa wanda hukumar lafiya ta duniya ta WHO da ke da nufin wayar da kan jama'a game da kiyaye hanyoyin mota da kuma kare haɗura Shin ko kun san yawan haɗurran ababen hawa da ke faruwa a kowace shekara? Kimanin mutane miliyan 1,300 ne ke mutuwa a kan titunan duniya a kowace shekara. Kuma mutane miliyan 20 zuwa miliyan 50 ne ke jikata a kowace shekara. Hatsarin mota na haddasa mace-mace a tsakanin dukkanin rukunonin shekarun al'umma. Hadari kan titi, raunuka da mace-mace ba kawai suna mummunan tasiri ne akan ɗaiɗaikun mutane ba. Har ma suna tasiri akan al'ummomi ga 'yan adam da kiwon lafiya da albarkatun ƙasa ba wai kawai zai iya haifar da bakin ciki da wahala ga mutum ɗaya ba yana iya lalata dukiyar ƙasa tare da tsada da ke tattare da tsarin kiwon lafiya da asarar yawan aiki da wadata tare da mummunan tasiri akan tattalin arziki da zamantakewar al'umma takin makon kiyaye hatsara na Majalisar Dinkin Duniya na bana shine kiyaye hatsara ga matasa An yi takin ne musamman ga matasa domin bayanai suna nuni da cewa matasa sun fi yawan fadawa haɗurran mota. Sai dai babban makasudin bukin makon shine gayyata da kuma wayar da kan duk masu amfani da hanyoyi kan muhimmancin kiyaye hanyoyin. a taron Majalisar Dinkin Duniya na makon kiyaye hadira a duniya. Shugabannin kasashen duniya za su gana a wani babban taro kan kiyaye hanyoyin. Shiga cikin wannan tafiya kai ma ka bada gudunmuwa a kawo canji. Za mu ci gaba da bibiyan abubuwa da ke faruwa domin kawo muku akan wannan shiri. A nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri da yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakiliyanmu Halima Abdulra'uf da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To da fatan an dawo lafiya. Yanzu kuma ga tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan.
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin Damagara. Goma ta ƙarshen nan tana da muhimmanci kwarai-kwarai lasiya ma ga mu matasa. Muhimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci. Kamar mu makan hadu kullun tunda azumin nan ya kama. Da mu da yara almajirai mukan yi tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sabaka ayi addu'a. Amma abin da muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama, akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma, saboda ita wannan a cikinta ne ke da kwai dare ɗaya tak, wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alfi shahr, ya yi wata dubu. Kenan mu yi ƙoƙari, ba lalle bane mutane za su daren Lailatul Qadr ga a'a, ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata dubu. Saboda haka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadan bayan al'umma a wannan zamani, su mai da hankali da addu'o'i, kowanne ya roƙi Allah akan buƙatun shi. A ga masaloli na, ga su nan wasu sun yi digiri ba aiki, su roƙi Allah Allah kawo aiki. Ga su nan wasu suna da abubuwa, ga shi nan da yawa, kowanne ya addu'a, saboda lokaci ne na amsa addu'a. Duk addu'ar da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa. Saboda kar a zama na ai wasa. Sannan babban kiran da za mu yi, akwai ƴan uwanmu matasa wanda za ki gani idan wannan lokacin zamana wuce, wasu da dare za ki gani ƙarye ɗaya suna balo, wasu ƙarye ɗaya zuwa ɗora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai bane. A koma masallaci, a koma ita daga wannan goma ho shi kenan, sai mai rayi he wanda Allah ya arzuta baɗin iya dare sannan sake ganin ta. Yanzu duniya ku diba da ta tsinci kan lasiyama mu ƙasashen nan na Afirka, wanda muke Afirka ta tsakiya, diba ci ga irin bala'in da ke waruwa nan ƙasar makwabta, nan ƙasar mu. Na hurku waɗanda ake kashe wai matasa, waɗanda suke kashe su matasa ne, dukka da su ne ake amfani.
To da wannan ne muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
Yayin da take gadin cewa yakin Sudan na fuskantar barazana haifar da matsalolin yunwa mafi muni a duniya, kuma samar da abinci ta duniya ta faɗi jiya Juma'a cewa a ƙarshe ta yi nasarar shigar da kayan abinci da ake bukata yankin Darfur mai fama da rikici a karan farko cikin watanni. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ayari biyu ne suka tsallaka kan iyakar ƙasar Chadi zuwa yankin Darfur a ƙarshen makon da ya gabata, dauke da tallafin abinci mai gina jiki ga mutane kimanin miliyan 4 a arewaci da yammaci da kuma tsakiyar Darfur. A ƙarshen makon nan ne ake sa ran zuwan wakilan Amurka da Isra'ila birnin Alkahira domin sake matsakaimi na cin mayar jijjina tsagaita wuta da musayar fursunoni a yakin da ya shafa kusan rabin shekara. Gabanin tattaunawar, shugaban Amurka Joe Biden ya rubuta shugabannin kasashen Masar da Qatar wasiƙa inda ya buƙace su da matsalamba kan Hamas da ta aminci da kuma mutunta yarjejeniyar, in ji wani babban jami'in gwamnatin ƙasar a daren Juma'a. A ɗaya bangaren kuma, jiya Juma'a sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa yara na mutuwa a Gaza saboda yunwa da rashin ruwa, kuma ana buƙatar samar da hanyar isar da agajin ceton rai cikin gaggawa. Lokacin da aka rufe ƙofofin shigar da agaji, ana buɗe ƙofofin yunwa, Antonio Guterres ya shaida manema labarai. Ya ce yayin da ake shirin cika watanni shida a yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a ranar Lahadin nan, hanzartawa, girman bukata da rashin mutuntawa na yakin na nuna yakin a matsayin ɗaya daga cikin rikice-rikicen mafi muni ga fararen hula da ma'aikatan agaji da 'yan jari'a da kuma ma'aikatan lafiya.
To masu sauraro, baki ɗaya da haka ne za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon Najeriya ne jin kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfi Lahakin da ya tsaya na gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji mu ku.